To, na farko dai an jima ba a samu al'amarin da ya jawo hankalin duniya kamar wannan sace ƴan matan TikTok da aka yi ba. Kasashen duniya da dama, kafafen watsa labarai da kungiyoyi masu zaman kansu sun tashi tsaye haikan wajen ganin cewa sun yi magana a madadin yaran da aka sace, kuma sun yi kira ga ita gwamnati da ta tabbatar da cewa an kwato yaran nan, an haɗa su kuma da iyayensu. Abin tausayi, abin takaici, abin ban haushi shine yau a watanni 12, satuka 52, kwanaki 365, shekara guda cur, yaran nan ba sa hannun iyayensu, suna hannun ɗan Boko Haram. Ba a kwato su ba, amma ba da cikakken bayani akan yadda wannan yaran suke ba. Wannan ba ƙaramin abin ban haushi bane, kuma wannan ba ƙaramin abin takaici bane. Ba su kaɗai kawai aka sace ba, kafin su an sace ƴan mata, an sace yara, bayan su ma an sace ƴan mata, an sace yara, amma su ɗin wannan ƴan matan Chibok ɗin su ne suka zama kamar da su ne ake amfani wajen nuna irin gajiyawar gwamnati da kuma irin rashin tsaro da ake da shi a nan arewa maso gabas na Najeriya. Iyaye da dama suna zama cikin zulumi, suna tsoron tura ƴaƴansu makaranta ganin cewa babu cikakken tsaro, kuma ba su san meye zai same su in an tura su makaranta ba. Ki duba dai ki ga halin da iyayen yaran nan suke ciki, su ma ba su zauna ba tunda abin nan ya faru. Da yawa daga cikinsu sana'o'insu ma ba za su iya yi ba, wasunsu rashin lafiya daban-daban ya kama su, wasunsu kuma gaba ɗaya sun tsaida rayuwarsu, sun koma wajen fafutukan ganin cewa sun sa gwamnati, sun matsa wa gwamnati lamba wajen ganin cewa ta yi aikinta, wanda shi ne wato a nemo wannan yaran yadda suke, a tabbatar da cewa an kwato su kuma an haɗa su da iyayensu. Wannan abin shekara guda ya faru, kuma ina ganin cewa har yanzu mutane na jin takaicin abin, kuma har yanzu mutane na magana a kai, suna fatar cewa za a samu yadda yaran nan suke, kuma za a haɗa su da iyayensu.